This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 16, 22 da kuma 25. Sai kuma kilowatt 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya jin mu kai tsaye a tashoshin FM na radio amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ana kuma iya kama mu kai tsaye a duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum Usman Kabara ne a shirin mu na La'asar kuma tare nake da Grace Alheri Abdu daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Masana sun yi bayani game da maganar maida mukamin shugabanci na kwamitoci a Majalisar Wakilai ta Tarayyar Najeriya inda suka kalli abin ta fuskar jama'ar da suke mulka.
Waɗanda suka zaɓi a majalisa suna da haƙoƙi da dama domin su ma suka fi haƙi. Kuna da haƙi da za ku iya ma ku kira ɗan majalisa ku dawo da shi ku ce abin da ka je kana yi ba shi ne muka tura ka wakilce mu ba.
Muna kuma da rahoton yadda mutane ke kallon cin hanci da rashawa, shin matsalar al'umma ne ko ko tsarin gwamnati, kuma shin me yake musu amfani a kai?
To kuma zaka ga yawancinsu irin waɗannan masu cin hanci da rashawa ko da sun yi ritaya suna da arzikin ba su da kwanciyar hankali. Zaka ga cewa wataƙila siga ta dame su ko ciwon hawan jini ko ciwon hanta ko kuma Allah ya ba su bujirarrin ƴaƴa.
A jamhuriyar Niger kuma ana taro ne a birnin Yamai na ƙasashen da ke amfani da kuɗin saifa ƙasashe guda goma.
Yan ƙasan Africa, particular West Africa, African zone, ko me duka ce cikin wani country? The same problem to other countries.
To haka kuma za a bini a cikin shirin musulunci tushen rayuwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. An dakatar da shirin kwashe dubban 'yan ƙasar Burtaniya da suka makale a wurin shakatawa da ke garin Sine na ƙasar Misira yau Juma'a. Bayan da hukumomin Misira suka hana jiragen Burtaniya shiga yankin da ake fama da tashe-tashen hankali. Kamfanin jirgin sama na ƙasar Burtaniya EasyJet ya ce wannan umarnin ya sa jiragen kamfanin biyu kawai daga cikin goma suka isa tashar jirgin saman ta Sharm el-Sheikh za su kuma iya tashi yau Juma'a. Jami'an ƙasar Misira ba su faɗi dalilan hana jiragen izinin sauka ba. Ranar Laraba dai Burtaniya ta hana jiragen ta tashi ko kuma sauka a Sinai. Bayan da rahotanni suka nuna cewa mai yiwuwa ne bom ne ya yi sanadiyar haɗarin jirgin saman ƙasar Rasha makon jiya, wanda ya sanadin mutuwar dukkan fasinjojin jirgin 224 da kuma ma'aikatan jirgi.
Haka kuma jami'an fadar White House sun ce shugaban Amurka Barack Obama ya hakikance cewa ba zai sami wani ci gaban a zo a gani ba tsakanin shugabannin Isra'ila da na yankin Falastinawa a tattaunawar zar da zaman lafiya kafin sauka daga mulki a farkon shekara ta 2017. An bayyana haka ne a yayin da shugaba Obama yake shirin karɓar bakuncin Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu a fadar White House a ranar Litinin. Ana ganin zaman sa a matsayin wani yunkurin daidaita hulɗar diplomasiya tsakanin ƙasashen da suka yi wadda ta yi tsami da kuma ƙara inganta danƙon dangantaka tsakanin rundunar sojin Amurka da gwamnatin Isra'ila da ke mummuna adawa da yarjejeniyar nukiliyar Iran da aka cimma. Obama zai kuma yi amfani da zamansa a wajen ƙarin bayani daga Netanyahu kan tsare-tsarensa da suka shafi Falastinawa, bisa cewar Rob Malley, wani jami'i kan harkokin tsaro a Gabas ta Tsakiya. Gwamnatin shugaba Obama ta yi matuƙar ƙoƙarin farfaɗo da tattaunawar wanzar da zaman lafiya a Isra'ila da Falastinawa da nufin kafa ƙasar Falastinu kafaɗa da Isra'ila. Sai dai tattaunawa tsakanin hukumomin Isra'ila da na yankin Falastinawa ta ruguje tun shekara ta 2014. Tun daga wannan lokaci aka samu tashe-tashen hankula tsakanin Falastinawa da Isra'ilawa.
Wani ɗan kasuwa mai gona ayaba da kuma tsohon hukumar gine-gine na gwamnatin ƙasar Haiti za su kara da juna a zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa da za a gudanar watan gobe. Hukumar zaben ƙasar Haiti ta sanar jiya cewa ɗan kasuwa manoman ayaba Jovenel Moise, ɗan shekaru 37 na jam'iyya mai mulki ta ƙasar Haiti da aka sake wa suna domin karrama shugaban ƙasa mai barin gado, ya samu kashi 32.8 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada a watan Oktoba. Yayin Jadu Celestine, ɗan shekaru 53 da haihuwa na jam'iyyar ALPE, ya samu kashi 25.2 na ƙuri'un, sama da 'yan takara 100, wato miliyan 1,500 ne suka sami shugaban, wato 'yan takara 50 ne suka nemi shugabancin ƙasar. Masu sa ido kan yadda aka gudanar da zaben kuma suka ce an gudanar da zaben lami lafiya ba tare da fuskantar irin tashe-tashen hankalin da aka yi lokacin zaben 'yan majalisa a watan Agusta ba. Jami'ai sun ce mutane miliyan 1,500 ne kadai suka kada kuri'a daga cikin sama da miliyan 5 da suka yi rajistar zabe. An gudanar da zaben shugaban kasar a watan Oktoba ne bayan shekaru 5 da hawan shugaba Michel Martelly karagar mulki a ƙasar da take ƙoƙarin farfadowa daga mummunar girgizar ƙasar da aka yi a shekara ta 2010 da ta rusa galibin gine-ginen Port-au-Prince, babban birnin ƙasar da ya yi sanadiyar rasa mahallan sama da mutane miliyan 1. An yi fama da annobar kwalara bayan girgizar ƙasar, abin da ya ƙara jefa ƙasar da tafi kowace talauci a ƙasashen yammacin cikin mawuyacin hali.
Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Al'ummar ƙasar Saliyo suna zaman sauraron sanarwar hukumar lafiya ta ƙasar da duniya zuwa gobe Asabar, inda ake kyautata zaton hukumar za ta ayyana ƙasar a matsayin wadda ta shawo kan cutar Ebola bayan an shafe kwanaki 42 ba tare da samun wani sabon rahoton kamuwa da cutar ba. Jami'in hulɗa da jama'a na ƙasar Abdullah Batraita ya ce ana shirin gudanar da gagarumin biki a duk faɗin ƙasar domin tabbatar da an sanar da wannan rana. Labaran duniyar sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington. Masana sun yi bayani game da maganar maida hukuma makamai da kwamitoci aka bada na Majalisar Wakilai ta Tarayyar Najeriya, inda suke ta maida shin da yawun jama'ar su ne ko babu. Wannan shine duban da kwararru suka yi.
Kwararru da ma 'yan kungiya masu zaman kansu na ganin matakin da 'yan majalisar suka ɗauka tamkar wani fami ne akan nazarce-nazarce da ake ta yi na yawan kwanaki da 'yan majalisar suka riga suka kwashe ba tare da yin wata doka da ta shafi rayuwar waɗanda suka zaɓe su ba. Mai Nasara Ibrahim Faskari masani ne a harkar diplomasiya, tattalin arziki da zamantakewan ɗan adam.
Abu ne na mamaki idan kaje majalisa ne a matsayin kaje domin ka zama ɗan majalisa na Jamhuriyar Tarayyar Najeriya gaba ɗaya. Abu ne na kayi godiya ko kuma kayi na'am na cewa har an kalle ka an baka wani mukami wanda yake zaka rike domin kayi mamu ƙasa aiki a wannan gurbin da aka baka. To idan ka nuna cewa al'ada da aka saba da ita a baya ta cewa akwai wani kwamiti wanda yake da zaki da wani kwamiti wanda yake da ɗaci, ma'ana ya danganta ga tunanin da ake na ina ne abin samun duniya yake. To wannan ya nuna ka zama kanka kake neman kai samun mawa, ba wai ƙasa kake nema ta alamfana da ƙwarewarka da fahimtarka da saininka da kuma abubuwan da aka gani na cancanta da ka zama ɗan majalisa na Jamhuriyar Najeriya ba.
A cikin waɗannan bayanai ina haƙƙin waɗanda suka zaɓi ɗan majalisa ya zo ya wakilce su?
Waɗanda suka zaɓi 'yan majalisa suna da haƙƙoƙi da dama domin su ma suka fi haƙƙi. Kuna da haƙƙi da za ku iya ma ku kira ɗan majalisa ku dawo da shi ku ce abinda ka je kana yi ba shi ne muka tura ka wakilce mu ba.
Shi kuwa shugaban ƙungiyar Progressive Mind for Development Initiative, Comrade Abubakar Abdulsalam, yana kallon wannan sabon yunkuri da ya kunno kai tamkar wani abu ne na son kai a ɓangaren 'yan majalisar.
A dama ai mun dade muna nanata wa jama'a kuma muna nuna ma 'yan Najeriya da su ilimi su san irin 'yan siyasa da suke zuwa Abuja domin saboda su kare martabarsu da mutuncinsu da kuma abin da suka zabe su. Kuma ba irin ba wani abu ne sa muke haka don gurin irin wa'annan abubuwa ne. Yanzu wannan abun da shi dan majalisa ya aikata na wakilai ba wani abu bane illa abu ɗaya zuwa biyu zuwa uku. Na farko zan iya cewa yayi ne domin saboda yana ma ci zarafin shi shugaban wannan majalisa. Na biyu kuma ya aikata ne domin saboda ya nuna cewa shi baya tare da wannan shugaban majalisa, dan shugaban majalisa. Na uku kuma ya fara nuna halamun cewa shi suna ne yana APC amma tafiyar shi ya sha bamban da mutanen da suke cikin jam'iyyar APC.
To me yasa kake ganin haka?
Abun da nake sa nake ganin haka ko ba wani abu ne illa son zuciya wanda dama an dade ana kuka kan irin wannan shugabannin a kasar nan, domin saboda an dade muna ganin shi yasa muke ilimantar da talakawa akan cewa ko shi za su zabe, so san mutumin da za su zaba ba wanda zai zo ya ba su kuɗi zai su ba shi kuri'a domin kuɗi ba, domin ka mutum bisa kuɗi da ya baka to ka san cewa zai je ne Abuja shi kuma don ya kare martabarsa da ra'ayinsa ba ra'ayinka ba.
Masu nazari akan al'amuran yau da kullun din na ganin wannan muhawara da batun komitocin ya haifar abu ne da zai dade ana kace nace a kansa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Matsalar cin hanci da rashawa tana cikin abin da ke ciwo ɗan Nigeria tuwo a ƙwarya. Shin a ina matsalar take a ganin su? Wanda suka yi wa wakilin Nasir Adamu Elhikaya bayani kamar haka.
Marar arziki ko man gyada aka sanya shi sai ya fito a bushe, na daga misalan Hausa kan mutanen da ake ganin sun shiga dumu-dumu cikin harkar mu'amala da kuɗi amma har suka kai ritaya ba tare da sun tara dukiya ba. Maganar dukiyar nan ta hanyar halal ne ko haram? Shin tun shekaru nawa muke jin sai an bada na goro kafin a samu biyan bukatar lamuran rayuwar yau da kullum? Kama daga samun aikin gwamnati ko kamfani, shiga manyan makarantu ko cishin gimbin cikin jami'an tsaro, wannan na nuna cin hanci da rashawa ya zama bangaren rayuwar al'umma da kawar da shi sai a sannu. Matashi dan rajin kare demokradiyya Anas Danna Yaba daga Sokoto ya ce rashin hakuri da talauci kan sa al'umma ingiza jami'an siyasa neman tara abun duniya don fanshi abun da suka kashe a lokacin campaign.
Yau duk wanda zai tsaya takara zai hidda kuɗi ne al'umma su zabe shi, yazo jiho kuɗi a shi ba da kuɗi. Ta ya za a yi mutanen nan shikai da inda dama take biyu da jama'a ba, saboda an riga an kai ƙasa an talaka da cikin bala'i. Akwai wanda ya ci karar zabe ka cewa shi a bashi naira 100 bai shi jiho kuɗi, duk abin da za a yi ya yi. To ai kaga ga rashin ilimi. An ka ce ƙasa ta tashi yau ka kalli abin da ke taya cikin university na Nigeria da matakin ma primary, mutum shi ƙara primary shi ƙara secondary kila ma ɗan secondary school ka biɗe ruta maka leta waga da Hausa shi ta baya. To irin waɗannan abubuwan na da ɗaya wani sakaci da shugabannin Nigeria sun kai, rashin ilimi na da ɗaya cikin abin da ƙara gurgurta Nigeria faransa ta. In ka dubi ƙasashen da an ka ci gaba, yau ka dubi Ghana, kamfanukan abubuwan da sun kama ce Nigeria suna can Ghana suna yi. Ka kalli South Africa, yau Najeriya ko jiragen da aka ɗoka irin in ka duka abubuwa na saboda corruption da komi yawa. Yau in ka ƙara police station abin ɗan sanda ce ma ba ni kuɗin sai takarda. In ka ta abin da ce maka to me statement ɗinka ba ni kuɗi. In ka bashi kuɗi ya ƙara ruta abin da ka ruta su takarda ruta ce ma zai ba ni kuɗin mota a ji a ɗoko maka suspect ɗin da aka yi. To wannan suspect da za a ɗokuwa in shina kuɗi a case ɗin zai ƙare.
Abdulmajid Ɗanbalki komanda na daga waɗanda suka yi yaƙin neman sauyin da ya kawo gwamnatin APC a Najeriya bisa mulki da ke tutiyar fatattakar cin hanci da rashawa. Ya ce yana ganin ko ba gora nan gaba cin hanci zai zama tsohon yayi.
To na farko da cin hanci da rashawa illarsa tana da yawan gaske, kuma alhamdulillah da Allah ya kawo mana shugaban ƙasa wanda yake kin jinin cin hanci da rashawa. Ina tabbatar maka mutane yanzu suna ganin laifin abun ko suna ganin an takura su, amma zuwa wasu shekaru idan Allah ya kai mu muna raye, ƴan Najeriya za su ce eh mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya taimake su. Taimakon ku shine yaro zai taso a cikin da'a, wannan lokacin cin hanci da rashawa an riga an kashe shi. Haka kuma jikokinmu za su taso a cikin wannan da'ar, a cikin cewa sun yadda su ƴan Najeriya ne za su iya rayuwa da albashin da Allah ya hore musu a cikin aikinsu. Haka kuma a kasuwancinsu za su bi doka da oda, za su ji daɗin rayuwarsu fiye da rayuwar da muke ciki ta yanzu da cin hancin da rashawa yi mana yawa.
Baka ganin Ɗanbalki wasu gudun talauci ne yake sa in sun samu dama suke tara dukiyar nan, saboda koda sun yi ritaya sai su ci gaba da cin gajiyata.
To kuma zaka ga yawancinsu irin waɗannan masu cin hanci da rashawa koda sun yi ritaya suna da arzikin basu da kwanciyar hankali. Zaka ga cewa wataƙila siga ta dame su ko ciwon hawan jini ko ciwon hanta ko kuma Allah ya ba su bujirarin ƴaƴan su zo su fi ƙarfinsu. Zaka ga yawancinsu idan ka duba ka gani haka ce take faruwa.
Wato kuma da kana jin nan gaba wataƙila ko ba da irin hukumomin nan na EFCC ko ICPC ba, mutane kan iya kaucewa cin hanci da rashawa.
Ai jikinmu ne gaya mana har mutane suka gane Allah Ubangiji ya kawo mana wannan canjin, da canji ya zama alkhairi ga al'umman Najeriya ga Najeriya. Haka cin hanci da rashawa wani lokaci za ka neme shi ka rasa ba dan wani abu ba, saboda kullum mutane wahala tana daɗa sawa su waye, kuma sannan wahala tana daɗa sawa su ƙi abin da ba nasu ba.
Hukumar EFCC, ICPC da kotun ɗarar ma'aikata wato Code of Conduct duk muradunsu ana cin hanci ne ko almundahana. Shin suwaye ne shugabannin waɗannan hukumomi? menene tarihinsu ko na zuriyar gidansu kan gaskiya da rikon amana. Nasiru Adamali, kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaishe ka Nasiru, sai kuma taron da aka yi ko kuma ake yi a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar tsakanin kasashen Afirka guda 10 masu amfani da kudin sefa.
Lura da rashin mutunta wasu daga cikin muhimman shawarwarin da taron kolin shugabannin kasashe takwas na yammacin Afirka, Renon Faransa, mambobin kungiyar IOMOA masu amfani da kudaden sefa ya sa manyan sakatarorin gwamnatocin shirya wannan taro a matsayinsu na masu alhakin bin diddigin dukkan wasu shawarwarin da gwamnatocin suka yanke domin walwalar jama'ar yankin IOMOA. Matsatsin da 'ya'yan waɗannan ƙasashe ke fuskanta daga jami'an tsaro a duk lokacin da suke bulaguro a ɗaya daga cikin ƙasashe takwas na ƙungiyar ta IOMOA na daga cikin hujjojin da suka sa aka yi na'am da wannan taro, in ji Abdulkarim Lansari, shugaban kwamitin tsare-tsare.
Kai yau in ka tafi wata ƙasashe ba zan ce maka wagga ƙasa ba, amma cikin wannan ƙungiya an san kai ba dan ƙasar ba ne, tana yawa a gallaza ma. A lokacin ku dokar ba ta ce ba haka nan. An ce libre circulation de biens et de personnes. Yau da shekara biyu da muka ga president na commission a Burkina, muka ce mu shiga mu abin da muke tamaha a yi. A gama secretary general na wagga kungiya su ga. Ya ce wallahi kun yi abin da ya kamata. Ya ce mutanen kasashen ga su sun gane ma juna tunda suna taya suna dawowa. Cikis inda take wajen administration, hukumomi nan ne adda kai mishkila. An kaddi ba yau zaka sani haka nan ne, tunda da ka shiga wani wuri za a ce maka dan sanda, a ce maka to kawo katin ka kawo menene da ga alama kai abin bai kamata ba, ko ka doki mota ka da an ga lambar Niger ce zaka tahiya cikin wata kasa cikin waga kungiyar shi ma za a abin ganka.
Taron na kasashen yammacin Afirka, Renon Faransa, ya gayyato kasar Ghana domin ta bada gudunmuwa a cimma gurin da aka sa gaba.
Sunana Alhaji Adam Abubakar Sadiq, director cabinet Republic of Ghana. Yan kasan Africa, particularly West Africa, African zoo, ko me duka ce cikin wani country, the same problem ce other countries. Don shi mun zo tare muka samu abin da zamu yi jare dangare irin wannan abubuwa, yayi kamata mu duka mu zo tare.
Malartan taron na fatan cimma wasu muhimman shawarwari a ƙarshen tantaunawar ta tsawon kwanaki biyu.
Son muke mu ga su secretary general duk shawara za a yi cikin kungiya a sasu ciki, tunda su ne ido, su ne za su rubutawa, su ne suke ba gwamnatocinmu shawara bisa harkar doka. Don ku wanda yake ba gwamnati shawara cikin harkar doka, in ba a sashi ba ya kake gani abin da wannan shine muke fata.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Niger.
Ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka ne a Washington DC da ke gundumar Columbia. Ku biyo ni a cikin shirin.
Allahu ya rahamanu ya jidral wal ikrami Allah shi kati da
musulunci tushen rayuwa
kazar da bata da nono.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa wani sabon shirin na musulunci tushen rayuwa. A wannan makon mun gayyato Abubakar Sadiq Muhammad, limamin masallacin Wusetu a garin Abuja a tarayyar Najeriya, inda Nasiru Adamu Hikaya ya tattauna da shi game da riko da igiyar Allah ba tare da nuna bambancin aqida ko kuma bambancin addini ba. Inda Nasiru Hikaya ya fara da tambayar sa shin ya za a yi masu bambancin aqida ko kuma bambancin addini da makamantansu su rayu tare bisa kwanciyar hankali.
Idan muna son mu duba tarihin musamman da ta sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ko ta Annabi ma sallallahu alaihi wasallam da sakon da yazo da yazo akan hadin kai, sahabansa kuma bayan suka rike wannan sakon su kuma sun yi iya kokarin su suka hada kai kuma suka yada musulunci har duniya gabaki daya, aka gan musulunci ta shiga ko ina a duniya, musamman a zamanin Sayyidina Umar. To idan mu musulmin zamanin yanzu muna son mu samu irin nasara da Allah subhanahu wataala ya ba musulman farko, sai mun koma ga abin da Allah subhanahu wataala ya sa ya ba su nasarar nan da suka samu. Mene suke yi da har suka samu nasara? Wato hadin kan nan, a hadin kan kuma akan gaskiya, hadin kan kuma akan bin Qur'ani da sunnan ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan shine igiyan da Allah subhanahu wataala yayi magana a ayan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wato hablillah da ake nufi anan shine Qur'ani da sunna, dan baka iya fassara Qur'ani ba tare da abin nan ka kawo sunna ba. So dukkan musulman yanzu duniya gabaki daya muna musu nasiha kuma muna ga musu cewa nasaran da za a samu a zamanin mu a yanzu dole sai mun yi alaka ko sai ya samu alaka da mutanen da ko mutanen farko dan sai a hakan ne za a samu zaman lafiya kuma mu aje ishu na madhabobi da sauransu dukkan madhabs dukkan su wato malaman dukkan su ɗan sunna ne kuma dukkan su sun bi tradition ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam kada na yawaita amfani da kalman sunna so zan dawo da amfani da kalman sun bi hanyar Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma dukkan su idan suka fito da wani abu sai su ce to gashi fa wannan lalle ra'ayina ne amma idan kuka gan ra'ayina ya sabawa wanda yake kabarin nan wato Annabi kenan sallallahu alaihi wasallam to ku aji ra'ayina ku dauna Annabi sallallahu alaihi wasallam so shine dai zaman lafiya mu rike da Annabi sallallahu alaihi wasallam mu rike da sunnansa ko da hanyarsa hakan kuma za mu samu tsira fi dunya wal akhirah
wato akramakallah wannan abun takeici ne kenan abun da yake faruwa in ce ba ma nan kasarmu ba ko a wasu kasashe kamar Iraki inda za ka ko masallacin ƴan Shi'a ko ƴan Sunna sai ga an kai hari kuma da sunan musulunci ko bambanci masa ba wato wannan san baya cikin tsarin addinin musulunci
baya cikin tsarin addinin musulunci in baka yadda da aqidan mutum ba wannan baka samu daman kashe shi ba ko baka yadda ma cewa wannan bai bautatawa Allah ka je ka kashe shi in yana nan ko yana bautatawa shaytan baka da abin nan ka je ka kashe shi sai dai in wato ya shiga sharadi na uku ko sharudai guda uku da musulunci ta yadda da abubuwan nan guda uku da shari'a ta abin nan cewa idan mutun yayi su za iya dauran sa na farko shine wanda yayi ridda na biyu wanda yayi zina yana da aure kenan na uku kuma wanda ya dauran mutun a shari'ance za iya dauran sa amma ba wai mutun da kansa zai aikata wannan ba in akwai hukuma da suna da dokokin haka a shari'ance idan kai haka ga hukuncin da za a yi maka shine za a hukunta mutum based on wannan hukuncin ta daula
musulmi a ce waɗannan ƴan izala ne ko ahlus sunna ne waɗannan ƴan tijaniya ne waɗannan ƴan shi'a ne waɗannan ƴan qadiriyya ne duka za su iya zama a waje ɗaya ba tare da tsangwamar juna ba da kuma suna addinin musulunci
in za a zauna a wuri guda dole a zauna akan gaskiya ba akan ƙarya ba ka zauna anan na fahimtar da kai kaza kai kuma ka jinawa in mun yadda fine in ba yadda ba a rabu fi salam ba cikin tashin hankali ba ina ma mutane nasiha ma kada mu dau kamar inda Bature zai ce don't take laws into your own hands kada ka je ka kashe wani bisa ga bambancin fahimta ko bambancin aqida da kuke da shi an shine kuma shawaran dan a hakan in ka bi haka ka bi hanyar shaytan amma in kai kokari kai musu nasiha bil hikma wal maw'izatul hasan wato ka gaya musu da hikma da kakkiyawan maganganu ba da fada ba a ka jawo su kusa ka ce musu gashi fa wannan abun gashi ka kawo hujjoji ka baza musu kuma ka nuna musu ga kuskure wasu sun samu batilin fahimta na alqur'ani to ka jawo su ka nuna musu cewa a wannan ba abin da ake nufin ba kenan ka nuna musu abin da Qur'ani yake nufi ko ka fassara musu yanda malaman farko suka fassara so that a samu zaman lafiya wallahu ta'ala a'lam
to malam Abubakar Sadiq kenan daga masallacin Wusetu dake garin Abuja a hirarsa da wakilin mu Nasir Adamu El Hikaya sai kuma muka koma ga wani malamin inda shi kuma zai ba mu nasiha akan tsarki
ni dai sunana Abdullahi Muhammad Buba abin da ya shafi ruwa wanda ake gabatar da ibada da shi ruwa dai ya kasu kashi uku kamar yadda malam mai ahbari ya bayani da iziya da risala akwai ruwa wanda yake mai tsarki wanda yake mai tsarkakewa akwai kuma ruwa wanda yake mai tsarki ne ba mai tsarkakewa ba sa'annan akwai ruwa wanda yake yana da tsarki amma bai tsarkake waninsa misalin ruwa wanda yake mai tsarki mai tsarkakewa shine wanda yake zaka iya alwala da shi zaka sha shi babu wani dandano wanda ya canza wanda zai kawo maka ko wani matsala
to a madadin malaman namu gaba daya da kuma shi Nasiru Adamu El Hikaya wakilin murya Amurka da yau mana hira da su sai kuma wanda ya hada shirin kamar yadda aka ji shi Shubahiro Jedone ni Usman Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa bisalam
ka zare da bata da nono Allah shi ka ci da biyanta tun da mun she da ba ka da lafin goma
to sai kuma wani makon za a ji wasu malaman kafin mu kare ga sakonnin da kuke bar mana ta hanyar waya
To bari mu fara da sakon Ibrahim Musa Kirfi na jihar Bauchi Najeriya wanda yace haba lauyoyin shugaban majalisar dattijai Saraki me zafi ne kuke janyewa wajen tuhumar da kotun tsarar ma'aikata ke masa shi kuwa Aminu dan Kaduna Amanawa cewa yi ya kamata matasa mu farga wajen neman na kanmu ba sai mun yi dogaro da gwamnati ba. Assalamu alaikum biyoyi Hausa, ku bani dama in kira ga mahukuntan kasar Masar da cewa su yi hakikanin bincike domin gano musabbabin abin da ya haddasa hatsarin jirgin kasar Rasha domin kawo ƙarshen cece-kucen da kasashen duniya suke yi akan lamarin. Wannan sako ya fito ne daga Bello Isiyaku birnin Fulani jihar Gombe. Sai kuma sakon Badamasi Aliyu Rijel Lemu Kano wanda ya ce ina kira ga gwamnatin Najeriya da ta duba matsalar tsadar abinci sakamakon tsauraran matakan tsaro wajen shigo da shinkafa wanda hakan ya sa shinkafa ta yi tashin goron zabi a Najeriya. A nasu sakon na haɗin gwiwa Shu'aibu Adam Agwai da Bala Muhammad Dambam cewa suka yi muna jinjinawa dakarun Najeriya bisa namijin kokarin da suke yi na yaƙi da ƙungiyar 'yan ta'adda ta Boko Haram da fatan za su ƙara zagi damtse domin kawo ƙarshen ƙungiyar baki ɗaya. Da ƙarshe muna addu'ar Allah ya shige musu gaba, amin. Shi kuwa Hamza Galadima birnin Kebbi cewa yi to 'yan majalisun Najeriya mun ji kun ji amincewa da ƙudurin gwamnatin tarayya na baiwa 'yan Najeriya marasa aikin yi tallafin kuɗi naira 5,000 a kowane wata. To ku sani fa katunanmu na zaɓe na nan ga hannunmu kuma za ku dawo inda muke. A yau muna ƙara jinjinawa ƙasar Jamus kan yadda take ƙoƙarin taimakawa 'yan gudun hijira a ƙasarta. Ya kamata sauran ƙasashen Turai su koyi da wannan aiki, in ji Bashir mai gyaran rediyo Kamba da Bulyamin Rabiu Kurin Gafa da Malam Garba na Hali Kamba. VOA Hausa, don Allah don Annabi ku isan min da sakona ga gwamnanmu na jihar Yobe wato Ibrahim Gaidam da cewa ya yi wa Allah da Annabi ya ƙara mana lokutan zirga-zirga da mashina a garin Damaturu. Wallahi wannan doka da ya sa mana wacce take farawa daga 6 zuwa 6 tana takura mana sosai. Sakon ya fito ne daga Malam Idris M. Idris da Maturu, shugaban matasan jihar Yobe.
To bari kuma mu koma ga takaitattun labarai.
Osmal, kuma kasar Saliyo suna zaman sauraron sanarwar hukumar lafiya ta duniya gobe Asabar, inda ake kyautata zaton hukumar za ta ayyana kasar a matsayin wadda ta shawo kan cutar Ebola bayan an shafa kwanaki 42 ba tare da samun wani sabon rahoton kamuwa da cutar ba. Jami'in hulɗa da jama'a na kasar Abdalla Batire ya ce ana shirin gudanar da gagarumin biki duk faɗin kasar domin nuna farin cikin ganin wannan rana. Za ta kuma kasance ranar da za a tuna da kimanin mutane 4,000 da suka rasu sakamakon kamuwa da wannan cuta. Masu aikin ceto na ƙasar Brazil suna neman mutanen da ake kyautata zaton sun ɓace bayan da wata madatsar ruwa ta goce a mahaƙar ma'adanai da ke kudu maso gabashin ƙasar ta kashe aƙalla mutane 15 da dama kuma suka ɓace. Hoton yankin da mahaƙar ma'adanan take da aka ɗauka ta jirgin sama ta nuna taɓo ya mamaye ƙaramin garin Bento da ke kimanin tazarar kilomita 7 ƙasa da madatsar ruwan da ke jihar Minas Gerais.
To an gaida Innar Amal da takaitattun labaran, kuma shirin na Al'asariya ya kammala sai an jima da daddare in Allah ya kai mu. Muna miƙa saƙon ta'aziyar rasuwar Fatima Datti wacce za a yi jana'izar ta gobe a garin da a jihar Bauchi, Allah ya kai mu, da kuma Sara Musa wacce ta rasu a jihar Kaduna duk a Najeriya. Allah ya ji kansu da gafara, mu kuma ya kyautata ƙarshenmu. A madadin Grace Alheri Abdu da ta taya ni gabatarwa, sai kuma Julie Lethes Gresham da ta share ragamar shirin, sai injiniyan mu na yau Vasco Valarish. Ni Usman Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Salam.